sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Hadiza Kyari da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shiri a yau, Talata 24 ga watan Maris shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ba mu kanan labarai.
A yau Talata, kasar Italiya ta ba da rahoto a kwanan uku a jere na adadin waɗanda suke mutuwa kullum da sabbin waɗanda suke kamuwa da cutar coronavirus ya ragu. Hukumar bada lamuni ta duniya wato IMF ta buƙaci gwamnatoci a gabas ta tsakiya da su ɗauki matakan gaggawa na tunkarar yiwuwar faduwar tattalin arziki da barkewar cutar annobar coronavirus zai iya haddasawa a duniya.
To a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta ce ya zuwa yanzu za a ci gaba da ɗaukar matakan tsaigata cunkoson jama'a domin daƙile yaduwar COVID-19. Sannan kuma cibiyar kare kamuwa daga cuta wato Nigeria Center for Disease Control NCDC a takaice ta ce an tabbatar da yawan mutane 40 ke dauke da COVID-19 a jikinsu a fadin kasar. Haka kuma gwamnatin jihar Kaduna ta kara tsaiwata dokar bada tazara wurin mu'amala da juna. Muhammad Hafiz Baballe kuma na nan tafa da shirin sa na noma. Sai kuma kaɗan daga cikin sakonnin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar email. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Kasar Italiya wanda a yanzu ta fi fama da munin annobar coronavirus a yau Talata ta ba da rahoto a kwana na uku a jere da adadin waɗanda suke mutuwa kullum da sabbin waɗanda suke kamuwa da cutar yake raguwa. Adadin mutane 601 da aka ba da rahoton sun mutu ya zuwa jiya Litinin bai sauya ba, amma kuma gaba ɗaya an samu ɗan ci gaba daga kusan mutane 800 da suka mutu a ranar Asabar. Kasar Italiya ta ba da sanarwar mutuwar sama da mutane 6,000, kana kuma ita ce ƙasa ta biyu da take da adadin waɗanda suka kamu da cutar. Hukumomin ƙasar sun dakatar da shige da fice tsawon makonni 2 da suka gabata a kokarin da suke yi na shawo kan yaduwar kwayar cutar da yanzu haka ta yadu kusan zuwa kowace ƙasa a duniya. Koriya ta Kudu wadda ita ce take kan gaba da annobar cutar ta fi kamari a ƙasashen duniya ta nuna irin ci gaban da take samu, inda ta ba da rahoton sabbin kamuwa da cutar 76 a yau Talata, wanda shine kwana na 13 a jere da aka samu ƙasa da 100. Hukumar bada lamuni ta duniya wato IMF ta buƙaci gwamnatoci a gabas ta tsakiya da su ɗauki matakan gaggawa na tunkarar yiwuwar faduwar tattalin arziki da barkewar cutar annobar coronavirus zai iya haddasawa a duniya. Daraktan IMF a yankin gabas ta tsakiya da tsakiyar Asiya, Bad Ajur, ya faɗa a cikin wani rahoto yau Talata cewa yaduwar cutar ya zama wani babban kalubale a yankin. Ajur ya ce yaduwar cutar annobar COVID-19 cikin sauri haɗe da rage darajar danyen mai saboda rikicin farashi tsakanin Saudi Arabia da Rasha zai kawo babban cikas ga lamarin tattalin arziki a yankin, musamman harkokin yawon bude ido, kana kuma ya ƙara adadin waɗanda ba su da aikin yi ya ƙaru da faduwar kuɗaɗen shiga. Hukumar IMF ta ce ƙasashen da yaƙi ya ɗaiɗaita kamar Iraki da Sudan da kuma Yemen su ne suka fi fuskantar haɗarin cutar annobar coronavirus. A yau Talata, an koma zaman shari'ar da ake yi wa wasu 'yan ƙasar Rasha uku da ɗan Ukraine ɗaya a bayan idansu a Hague, inda ake tuhumar su da laifuka da dama na kisan kai sakamakon harbo wani jirgin saman kamfanin Malaysia Airlines a gabashin Ukraine a shekarar 2014. A daidai sa'ad da ake cikin dokokin na takaita zirga-zirga saboda annobar coronavirus, alƙalan da ke shari'ar sun karanto wasu matakai da dama da suka ɗauka kafin yin matsaya na ɗage zaman sauraron ƙarar zuwa 8 ga watan Yuni domin baiwa lauyan ɗaya daga cikin waɗanda ake ƙarar damar shirya tunkarar shari'ar. Zauren kotun ya kasance wayam a tsawon mintuna 45 na zaman shari'ar, wanda aka nuna kai tsaye a kafafen sada zumunta na intanet sakamakon hana zirga-zirga da aka yi domin rage yaduwar cutar coronavirus. An harbo jirgin saman kira MH17 da wani makami kiran Rasha da aka harba daga yankin ƙasar Ukraine da ke ƙarƙashin ikon 'yan aware da Rasha ke goyon baya a ranar 17 ga watan Yunin shekara ta 2014, wanda ya yi sanadiyar mutuwar dukkan fasinjojin da ma'aikatansa 298.
Madalla, Kamar yadda kuka ji a farkon shirin, gwamnatin Najeriya ta ce ya zuwa yanzu za a ci gaba da daukar matakan tsagaita cunkoson jama'a domin dakile yaduwar COVID-19. Ga wakilinmu Ibrahim Abdul Aziz dauke da rahoton.
Bayanan da cibiyar mai suna NCDC ta fitar ta shafinta na Twitter na nuna cewa an ƙara samun rahotanni na mutane guda hudu da suka kamu da cutar ta coronavirus a Najeriya. Bayanan da ya nuna cewa jihar Lagos har ila ita ce kan gaba inda ta samu ƙarin mutane guda uku, sai kuma guda ɗaya daga birnin tarayyar Najeriya Abuja, bayan mutum ɗaya da tun farko aka ba da rahoton ya rasa ransa sakamakon kamuwa da wannan cuta. Jibilla dai ya nuna cewa jihar Lagos tana da rahotanni na mutane 28, inda birnin tarayyar Najeriya Abuja ke da mutane 7, sai jihohin Ogun mai 2, jihar Oyo da 1, Ekiti na da mutum 1, inda jihar Ondo ke da 1. Jihohin Najeriya da dama dai zaka dai suka yi hoffasa na daukan matakai na dakile yaduwar wannan cuta, inda rahotanni daga birnin tarayyar Najeriya Abuja ke tabbatar da hana sallolin jami'i 50 salawatu guda 5. Haka ma a jihar Lagos an ba da sanarwa hana ma'aikata daga matakin albashi na 1 zuwa 12 zuwa aiki. Haka labarin yake a jihohi irin su Zamfara da Kaduna da Kano da Nasarawa da Kogi da Ikiti. A jihar Niger ma tuni gwamnan jihar Abubakar Sani Bello a jawabinsa ga al'ummar jihar ya bada umarnin hana fita tun daga karfe 8 na safiya zuwa karfe 8 na maraice tun daga ranar Laraban nan. To kowa yan Najeriya suka ji game da irin wa'annan dokoki da yanzu haka jihohin Najeriya ke sakawa na takaita zurga-zurga da ma hana wasu ma'aikata zuwa aikin?
To alhamdulillah, wannan abin da gwamnatoci ko kuma gwamnatin Najeriya take da jihohinta takaita zurga-zurga da za su yi da hannu, ina gani kaman farko kare airport filayen jirgin sama, ina ga kaman ya fi muhimmanci, ko kuma jiha a ce cikin jiha a daina zurga-zurga na kaman akwai matsaloli talakoki ya za su yi. Takaita zurga-zurga na ina ga ya kamata a hana mota wata shiga wannan jiha, ko kuma wannan birni ya hana shiga wannan birni, iya cikin kuriyar birni su rika a takaita musu dai, amma dai a ce su dan samu rika fita ko kuma taruwa a sallan nan duna, ina ga wannan duk yana da kyau insha Allah.
Dr. Muhammad Makun Sidi shine commissioner lafiya a jihar Niger, kuma ya karin haske game da matakan da gwamnatin jihar ke dauka na dakile bazo wannan cuta ta coronavirus da ke neman zama lahira. Assalamu alaikum.
Ka san mu ɗan Najeriya akwai mu da addini, kuma idan ka kula don addini nan mun fi yarda da malam abinda ya hito daga bakin malamai. To zaka ga cewa fiye da sati hudu yanzu muna ta faman bayani a kafa iri-iri da na radio da na television, amma za ga har yanzu mun fahimta cewa idan muka biyo ta hanyar su dinnan za a samu bayani zuke cikakke yanda muke son ya isa ga jama'a a masallatai da a cocina.
Babangiji Firin, Murai Amurka daga Najeriya.
Madalla a gaida Ibrahim Abdul Aziz, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kike da sauran labaran duniya.
A yau Talata ne gwamnatin Thailand take shirin fitar da sanarwar ayyana dokar ta baci tare da daukan tsauraran matakai don shawo kan barkewar cutar coronavirus da ta kama daruruwa a kasar da ke kudu maso gabashin Asia. Prime Minister Thailand Prayut Chan-o-cha ya bayyana matakin ne a wani gajeren jawabi da ya yi ga al'umma a tashar talabijin. Yana mai cewa dokar ta bacin na tsawon wata ɗaya za ta fara aiki a ranar Alhamis. Matakin zai baiwa gwamnati ƙarfin ikon zartar da wasu dokoki da ba ta da su, da suka hada da aiwatar da dokar hana fita, kula da ayyukan kafofin watsa labarai, tarwatsa taruka da kuma tura sojoji don aiwatar da doka. Pride ya shawarci jama'a da su kwantar da hankalinsu, kuma ya gargaɗe su akan yaɗa labarai na bogi a kafofin sada zumunta da kuma ɓoye abinci. Yana mai cewa a yanzu za a tsaurara matakai akan masu karya doka. Har ila yau a ranar Talata, Thailand ta tabbatar da mutane 106 sabbin kamuwa da cutar coronavirus, wanda ya bada jumlar zuwa 827. Kuɗi daga cikin sabbin kamuwa da cutar ma'aikatan kiwon lafiya ne. Rahotanni sun bayyana cewa mutum uku sun mutu, wanda ya ba da adadin mutuwar mutane huɗu a ƙasar. Babban jami'in kula da cututtuka na shugaban Amurka Donald Trump ya ce wasu daga cikin zantukan da Trump ya furta a jawabansa dangane da cutar coronavirus kan iya haifar da rashin fahimta akan hakikanin al'amura game da cutar. Dr. Anthony Fauci, shugaban cibiyar kula da cutuka masu yaduwa ta kasar, ya kasance sanannen suna sakamakon jawaban fadar shugaban kasa akan cutar coronavirus. A wata hira da mujallar Science ta yi da shi, Fauci ya ce a yayin da bai amince da wasu kalaman Trump ba, ya rika bayyana lamarin a wani yanayi na daban. Fauci ya ce Trump yana daukar tashi hanya, yana da nashi tsarin, to amma akan wasu muhimman al'amura yakan saurari abin da nake cewa. To amma likitan ba wani abu kwakwara da zai iya yi idan Trump ya furta kalaman da ba daidai ba, ko a wani taron manema labarai a makon da ya shige. Trump ya yi furucin da ba gaskiya ba na cewa hukumar kula da abinci da magunguna ta amince da yin amfani da wani maganin zazzabin malaria domin kula da masu cutar coronavirus.
Kuma na labaran duniya daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Cibiyar kare kamuwa daga cuta wato Nigeria Center for Disease Control NDCD a takaice ta ce an tabbatar da yawan mutane 40 ne ke dauke da COVID-19 a jikinsu a fadin kasar. Ga Abdulwahab Muhammad da karin bayani.
A dangane da haka ne gwamnatocin jihohin Bauchi da kuma Gombe suka himmatu don takalar cutar kada ta shigo jihohin ta hanyar kafa kwamitoci na kwararru da kuma shugabannin al'umma da na addini don faɗakar da al'ummomin nasu hanyoyin da za su guje da kuma kare kansu daga cutar coronavirus. A jihar Bauchi, muƙaddashin gwamnan jihar ne sanata Baba Tela yake jagorantar kwamitin da zai tabbatar da gudanar da kamfen don wayar da kan al'umma da ilmantar da su a jihar kan hanyoyin da za su bi na kaucewa kamuwa daga cutar coronavirus. Kwamishinan lafiya na jihar Bauchi, Dr. Aliyu Mogoro, ya yi ƙarin bayani a kai.
Wannan ciwon ma shafe an tattauna sosai, an yi bayani, an duba, an yi nazira, an kafa kwamiti da kuma bayanai yadda za a gano yadda za a shawo kan ita wannan cuta ta COVID-19 a wannan jiha tamu ta Bauchi. A wannan hali da ake ciki yanzu, dole mutane su kula, a rage yawan cunkoso, a rage yawan a yawaita wanke hannu akai-akai da sabulu da ruwa, a daina yawan taɓa fuska da hanci da idanu da kunne, a daina yawan taɓawa. In aka yi haka nan to za ka ga wannan cutar ta ragu. A kula da tsaftace muhalli, a kuma kula da yawan cunkoso wajen aure, wajen suna ko taro a coci ko sallah, a rage. In kun lura ga wasu kasashe, sahu ba a haɗa ƙafafu ma yanzu. To duk masallacin da suka ga ba su tsari wanda ya dace mai kyau, mu muna goya musu baya kuma za mu ci gaba da taimaka musu ta faɗakarwa da kuma ba su shawarwari da ya dace na wajen yin rage cunkoso. Amma a halin da muke ciki a yanzu, babu da wani kes ko ɗaya na ciwon corona ko kuma COVID-19 a Bauchi.
A gefe guda kuma, gwamnan Bautin Sanata Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi ya bayyana killace kansa a sanadiyar rahoton da ya bayyana cewa ɗan tsohon mataimakin shugaban Najeriya yana ɗauke da cutar coronavirus. Babban mai baiwa gwamnan jihar Bautin shawara a fannin labaru, Comrade Muktar Gidado, ya yi ƙarin haske kan dalilan da ya sa gwamnan Bautin ya killace kansa.
Shi mai girman gwamna a raɗin kansa ya killace kansa da saduwa da mutane da kuma duk wasu ayyuka na gwamnati ko kuma nasu na raɗin kansa. Wannan kuma ya biyo bayan wani rahoto ne da aka samu daga hukumar nan ta kula da cututtuka ta ƙasa, wanda a turance ake cewa National Center for Disease Control da ke Abuja, wanda ta ba da basin cewa ɗan tsohon mataimakin shugaban ƙasa na Najeriya wato Muhammad Atiku Abubakar an gwada shi kuma an same shi da wannan bayan cuta na coronavirus. To mai girma gwamna ranar da zai dawo daga Iko saboda wani aiki da ya je na gwamnati, sun dawo a jirgi ɗaya da shi daga Lagos zuwa Abuja, kuma har sun gaisa sun musa ba. A halin yanzu shi mai girma gwamna ba wasu alamu da suka nuna cewa yana da wannan cuta ɗin, amma dai an ɗauki jininsa kuma an tura Abuja domin a je a yi gwaji domin a tabbatar ko.
wanda kake gawa al'ummar jihar Bauchi zan ga cewa wannan abu ya zo musu ba za ta yi kada su damu kansu
al'ummar jihar Bauchi kamar yadda muka sani kullum da irin wannan lamari ma suna addu'a mai girma gwamna kuma suna addu'a wa jihar domin ci gaban kasa to sai a ci gaban su da addu'a Allah ya sa wannan abu bai kamu da wannan cuta ba kuma duka al'umma ba za su kamu da wannan cuta ba ai ta addu'a a masallatai da coci-coci
idan muka koma jihar Gombe wannan jihar Muhammad Ibn Yahya ya kafa kwamitin wada kan al'ummar jihar domin da hanyoyin da za su bi don kaucewa kamuwa daga cutar COVID-19 kwamitin mai wakilai 21 na samun jagorancin Professor Idris Muhammad ba su tabbatar cewa an toshe duk wata kafa da zai ba da damar shigowa da cutar mashakon daga matakan da aka dauka sun hada da rufe makarantu da kuma sa ido ga taron mutane don takaitawa Abdulwahab Muhammad na Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To madalla a gaida Abdulwahab Muhammad. Gwamnatin jihar Kaduna ta ƙara tsawaita dokar ba da tazara wurin mu'amala da juna ciki har da rufe kasuwanni a jihar. Ga dai rahoton da wakilinmu Isa Lawal Ikra ya hada mana.
Ganin yadda aka samu yanayi na rikon sakainar kashi game da umarnin hana tarurruka da gwamnatin jihar Kaduna ta bayar a baya, ya sa gwamnatin daukar matakin hadawa da jami'an tsaro domin magance yiwuwar shigowar cutar corona a jihar Kaduna. Gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmad Rufai wanda ya sanar da wannan mataki a wani jawabi da ya ga al'ummar jihar Kaduna ya ce gwamnati ma za ta iya saka dokar hana fita a jihar Kaduna ma damar al'umma ba za su bi umarni akan sharaɗin da ta shimfiɗa ba.
Gwamnatin jihar Kaduna ta canza matsaya, daga matsaya ta bayar da shawaran zuwa sanya doka na hana duk wasu tarurruka a musamman a masallatai da coci-coci. An ba jami'an tsaron umarnin su tabbatar da an yi aiki da wannan dokar a fadin jihar Kaduna gaba ɗaya, sannan kuma su tabbatar duk wasu makarantu an kulle su, har da makarantu masu zaman kansu da Islamiyya da na allo da kuma makarantun mission na Kiristoci. Gwamnati a shirye take ta sanya dokar hana fita in har ita ce kadai hanyar da za sa mutane su bi wannan doka kuma mutane su fahimci irin hadarin wannan cutar, saboda ba mu da likitoci da magungunan da za mu iya magance wannan cutar in ta bi garuruwanmu da ƙauyukanmu.
A baya dai umarnin hana tarurruka na mutane a jihar Kaduna da aka bayar bai hada da kasuwanni ba, amma gwamna ma Nasiru Ahmad Rufai jihar Kaduna ya ce yanzu kasuwannin sun shigo sahu.
Kasancewar kasuwa wata matattara ce ta taruwan aljama'a, ba a yadda wani dan kasuwa ya fito ba sai yan kasuwan da suke sayar da kayan abinci da magunguna kawai aka yadda su fito kasuwa. Gwamnatin jihar Kaduna za ta sa ido ta tabbatar an bi wa'annan dokoki, in ba haka ba kuma za ta sa dokar ta ɓaci ta hana shiga da fita a jihar baki daya.
Tunda dai bayan sanar da ba da umarnin rufe makarantu da wuraren taruka irin na addini da kuma sauƙaƙawa ma'aikata, ta yadda ma'aikata tun daga mataki na 12 har zuwa ƙasa a jihar Kaduna za su yi aiki daga cikin gida, gwamnatin jihar Kaduna ma ta yanke shawarar maida almajirai gidajensu har sai annobar corona ta yi sauki. Kamar da yadda shugaban hukumar kula da addini a jihar Kaduna Sheikh Jamil Abubakar Albani ya shaidawa manema labaru,
gwamnati ta yi tsari mai kyau. Shin in ka ce wayannan alarammomin su koma gidajensu ba su da kuɗi, wayannan dalibai, wayannan almajirai, to gwamnati za ta bada motoci, za ta bada security, za ta bada duk abin da ya dace kowa a mayar da shi har gidan iyayen shi har zuwa lokacin da za a samu wannan saukin annoba. Ko a wajen jihar Kaduna ne gwamnati za ta mayar da su gidajensu, in jirgin sama ake hawa gwamnatin Kaduna za ta sa a hawo jirgin a mayar da su.
To kome matsayin kungiyar alarammomi masu makarantun tsangayu na allo a jihar Kaduna, alaran magwani Suleiman Idris mai zube shi ne shugaban wannan kungiya.
Eh, za mu ba su hutu kamar yadda gwamnati ta umarta wanda za su koma gidajen iyayensu, tunda dole ne cinkoson ne ba a so, kuma an san inda makaranta take dole sai ka samu sama da mutum 40 50 30, to mun goyi baya bisa haka dai za mu kira dukkan membobinmu da cewa za mu mai da yaran gida kafin magani zuwa sati 2-3 insha Allahu Rabbi, za mu kuma raba addu'o'i ai tai Allah ubangiji subhanahu wataala, yanda ma bata shigo ba kar Allah ya shigo da ita.
Ya zuwa jiya Litinin dai adadin waɗanda suka kamu da wannan cuta ta corona a Najeriya dai sun kai mutum 36, yayin da a karon farko aka samu mutum na fari da ya riga mu gidan gaskiya biyo bayan kamuwa da wannan cuta. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To madalla a gaida Isa Lawal Ikara. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. yanzu kuma zan koma gefe guda domin Muhammad Hafiz Baballe ya gabatar mana da shirin sa na noma.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma sannadi na ci gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda wasunku suka ji a shirinmu na makon da ya gabata, muna tattaunawa ne da mai bawa shugaban kasar Nijar shawara akan noma da kiwo, Dr. Manzoo Abubakar, inda ya fara amsa tambayar da wakilin Musulun Muminu Barmai masa kan yadda manoman kasar suke fuskantar karancin maganin kwari da kuma yadda gwamnati take kokarin taimakawa. A wannan makon za mu daura a inda muka tsaya.
Kana nufin kamar ba a iya amfani da shi bane ba?
Ba a iya amfani da shi bane. Wai ka san cewa bai isa. In an ce an ba mutane taki ma, alhali kuma ka ji a kowace shekara kusan miliyar, gwamnati ta ce ta sa kusan miliyar 80 zuwa miliyar 100 wai an sayi taki an raba wa mutane. Su wane ne aka raba ma? Ina aka yi shi? Kuma wannan takin wani irin amfani aka yi da shi? Haka mutane suke huta da kansu, haka mutane suke huta da kansu, manoman nan su suke ma kansu. Amma yawanci tsakankanin masu su wannan yan bariki da manoman, gaskiya wani bi iska take daukewa, ina tsammani iska take daukewa abubuwa. Kenan ka gani abu ne wanda yake dole ne a komo a sake tsari. Alhamdulillah yanzu da akwai na gani akwai tsari wanda aka sake an sake ma wannan tsari na sai da taki an mushi gyaran huska dalilin wannan program na Amerikawa MCA. Ina tsammani a gaban nan lalle za a gani a zahiri amfanin da ake kai ma mutane, inda an ce an kai musu za a gani cewa lalle takin nan sun same shi, kuma za a gani a yanda aka girbe a abubuwan da aka girbe na noma da kuma yanda aka haɓaka aikin kiwon mu a nan ƙasar mu. Amma in ba haka ba, in ba kuma ba aka yi bisa wannan abubuwan, wannan tsohon tsari ne na gwamnati ta zo ta tara kuɗi a je a ce za a kai ma manoma. Yanzu wasan manoman mu a Nijar nawa ne? Ana iya ce ma eka nawa ce ake noma a Nijar, ana iya hudi. Amma a yau sule babu ƙasar duniya ko China ta san yawan manomanta, tunda ba wai yawan ƙasa bane na noma. Wani ne ke noma, me ke noma? Shine zaka je kai in tallafa mushi ne, zaka kai tallafa mushi. In taimaka mushi ne, zaka kai taimaka mushi. In ya girbe ne yana so ya kai kasuwa ya saida, a lokacin nan gwamnati ta kama ta taimaka mushi. To kashi yanda ake tafiyar da ake noma. Amma ba irin wannan ba a zo a ce kowane lokaci gwamnati ta huda kuɗi kaza a za a kai a za a tallafa, za a sayi taki a tallafa wa mutane. Su wane ne ake tallafa ma? Su wane ne ake kama ma? Su wane ne ake taimaka ma? A'a, wannan mu ya kamata mu canza wannan tsarin. Bisa kanshi ne muke so a komo yanzu a sake tunani yanda za a tafiyar da aikin noma, yanda noma zai bada abinda ake so ya bada, kamar yanda muke gani a kasashe na kusan mu, kamar su Nigeria, su Benin, su Mali.
Wasu na ganin kamar noman nan har yanzu a nan Niger da wasu kasashe abin gargajiyanci ake yin sa, saboda haka akwai buƙatar samarwa manoma injina na noma, kuma a ƙara taimaka musu da magungunan kashe kwari, saboda akasari akan samun babbar razana daga kwari da su fari makamantansu, wanda shi ma wani ƙalubale ne daban da ke buƙatar ganin an ɗauki matakai a kai inda ana son noman nan ya ci gaba, kuma ya bada gudunmuwa ya kasance wani bangare na cigaban tattalin arzikin wannan ƙasa.
Wannan abu ne. To amma shi ka gane ko masle, yanzu wanda yake da ƙasa da eka ya ce ma kwari sun addabe shi, kuma noman da yake ƙasa da eka ne duka abin da zai noma bai huce ba tan biyu tan uku in ya yi yawa kowane irin abin da yake noma. To in kwari ya dame shi ma ka san wannan lalle da akwai matsala, saboda shi kanshi ya san cewa bakai noma in ka kai wani lokacin kana yin shi, dole ne kwari shi yazo tunda shi ma kwarin nan shi ma rai ne hiya ne ma abin da zai ci to kenan ka gani wannan ba magana ba ce wannan abin da ki gani shi ne duka dai yana tsayi a cikin irin magana da muka yi dazu na yanda ita gwamnati take tsammanin cewa ita za ta yi irin wannan taimako ko wani irin ita ta kawo kuma komai ma ta nan ta wadda wannan da sunan wa'annan manoman su za su cika sosai da wannan su yi dalilancin sa wannan ita gwamnati ko kuma in ce ma'aikatan gwamnati su yi wannan dalilancin sa wannan.
Masu sauraro a nan za mu da sa'aya a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da cigaban shirin. Yanzu a madadin bakon namu Dr. Manzo Abubakar da wakilin Musulun Mumin Barma da ya tattauna mana da shi sai Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen haɗa mana sauti. Muhammad Hafiz Babalal nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Gaida Muhammad Hafiz Baballe yanzu kuma sai kaɗan daga cikin wasu sakonni da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar email.
A yau sakonmu na farko ya fito ne daga Usman Shehu Mahuta yace ya Allah muna roƙonka don darajar manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga kawo mana ƙarshen wannan bala'i na annobar cutar coronavirus da ta zama wa duniya ga dangaren bakin tulu. Sai sakon Aminu Puyol baban Yusra Maradi Niger yace muna roƙonka Allah da duk sunayenka daga kare mu daga wannan cuta ta coronavirus. Gaskiya matakan da aka dauka a ƙasar Niger yayi daidai. Ina jinjina maka shugaban ƙasar Niger. Allah ya saka gama lafiya amin. Sai sakon da ya fito daga Maigero Makeri yace salam VOA Hausa. Allah kai mana kariya daga cutar coronavirus a ƙasar mu Najeriya da duniya baki daya. Sakon mu na gaba ya fito ne daga Alhaji Abbas Fata Lady yace hakika bada hutu ga daliban makarantu a jihar Bauchi biyo bayan fargaban yaduwar cutar COVID-19 a cikin al'umma hakan yayi daidai da fatan zamu dukufa wajen addu'o'i a masallatan mu da kuma coci-coci don karya lagon wannan cutar a fadin Najeriya da ma duniya baki daya. Daga ƙarshe nake kiran al'umma da mu binciki likitoci domin neman sanin yadda zamu kare kawunan mu da na iyalan mu daga wannan muguwar cutar. Sai kuma sako daga baban gidan Nuciya yace assalamu alaikum muryar Amurka. Hakika samun labarin mutuwar mutum na farko sakamakon cutar coronavirus a jihar Lagos a Najeriya abin zulumi ne da fargaba ga daukacin al'ummar kasar. Da fatan al'ummar musulmai da krista zamu dage da addu'o'i Allah ya kawo mana karshen wannan annoba domin ita cutar coronavirus babu ruwanta da bambancin addini ko wariyar launin fata. Sakonmu na karshe haɗin gwiwa ne daga Hussein Abba Damban da Muhammad Musa Damban suka ce salam VOA komai ya tsanani maganin sa Allah. Cutar coronavirus da ta zama annobar duniya addu'a ce kadai magani da bin dokokin da likitoci suka bayar. Allah ya mana maganin wannan cuta amin. To jama'a ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kullum. Godiya muke yi. Ku huta lafiya.
Gaida Binta Siyaro da sakonnin masu sauraro da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice.
A yau talata a kasar Italiya ta ba da rahoto a kwanan a jere waɗanda suke mutuwa kullum da sabbin waɗanda suke kamuwa da cutar coronavirus ya ragu. Hukumar bada lamuni ta duniya wato IMF ta bukaci gwamnatoci a gabas ta tsakiya da su dauki matakan gaggawa na tunkarar yiwuwar faduwar tattalin arziki da barkewar cuta annobar coronavirus zai iya haddasawa a duniya.
Masu sauraro a nan zamu da sa'aya sai kuma an jima idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin ikaya na gabatarwa sai Julie Leathers Gresham wacce ta bada umarni da ma injiniyan namu na yau. Ni Hadiza Kyari ke cewa a huta lafiya, amma sai a dakace shirin yau da gobe, wanda yau ma za mu maimaita shi ne saboda matsalolin cutar coronavirus a nan a saurara lafiya.